عبده كتابا هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، إصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahaliccinmu mai kowa mai komai, wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, a yammacin Litinin 6 ga watan Ramadan, hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1447, wanda ya daidai da 23 ga watan 2 shekara ta 2026. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka, Markazu Abdullahi bin Abbas, wacce take anguwar Ƙorbai cikin garin Zaria, domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki na Ramadana masu albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so alzumce su ta hanyar ƙoƙarin fahimtar maganarsa da saƙonnin da ke cikinta, da kuma ciro abin da ake karantawa daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyautata alaƙa mai ƙarfi da wannan littafi mai albarka, ya sanya mu daga cikin waɗanda Ƙur'ani zai ceta, ya haskaka rayuwarmu da ƙwaƙwalenmu da zukatanmu da gidajenmu da hasken wannan littafi mai albarka, ya tsaftace ɗabi'unmu, ya mai da su bisa tafarkin Ƙur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Idan ba manta ba, bayan Allah masu daraja da albarka, a majalisin da ya gabata mun yi sharhi da bayani a kan ayoyi guda biyu masu albarka, aya ta 9 da 10 daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut tazamun, da ayar da take gaba: walladina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ko ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir, walladina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Na'am, sai Allah ya ce mene:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الله تعالى حسنا كرمته. الله سبحانه وتعالى يتي: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Babu wata masifa ko musiba ko wata jarrabawa ko wani bala'i da zai samu wani ko wata ko wani yanki na al'umma ko al'ummar gaba daya daidaikunsu ko gaba dayansu illa bi idnillah face da sanin Allah da sakalewarsa ma'ana da kaddarawar Allah Allah subhanahu wa ta'ala babu wata jarrabawa da wata musifa da za ta faru a bayan ƙasa face tana faruwa ne bisa kaddarawarsa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dole zai faru wa man yu'min billahi yahdi qalba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda yake imani da Allah kyakkyawan imani to yahdi qalba Allah zai shirme zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne a kan komai wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ku lizimci ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ku lizimci ima manzon tsira sallallahu alaihi wasallam biyayya fa in tawallaytum idan bayan dukka haske da wa'azi da wahayi da ya sauka gare ku duk da haka kuma wasu daga cikin mutane suka zabi su juya ma abinda Allah da manzansa suka aiko da shi na haske suka zo da shi na haske to fa inna ma ala rasulina al-balaghu mubin shi dai dan aikin gobarin jakada ya riga yayi nashi ya fita Allahu la ilaha illa hu Allah subhanahu wa ta'ala shine abun bautawa da gaskiya shi kadai babu bai da abokin tarayya a wajen bauta ko ibada wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'minai suke tsantsanta dogaransu shi kadai waɗannan ayoyi masu albarka sun buɗe mana wani shafi ko wata fuska daga cikin shafukan wannan sura ta suratul tazabun mai albarka ko mawdu'an da suran suke tattaunawa a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma asaba bi musibatin illa bi idnillah ko baka san larabci ba dama malam Bahaushe ya aro maka kalmar masifa ka san masifa ka san ma'anar ta to daga musiba ko ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata jarrabawa da wata masifa da wani bala'i da zai faru a bayan ƙasa a ɗaiɗaikunku ko a gamayyar ku ko gaba ɗayan al'umma illa bi idnillah face sai wannan masifar da wannan jarrabawar ta kasance a da'ira ko cycle ɗin abinda dama Allah ya san zai faru kuma ya rubuta shi ya kaddara shi ya san zai faru kuma dole ya faru ta yadda Allah ya tsara zai faru lafazin ma asaba an taskance balaga mai zurfi a ciki ma asaba babu abin da zai samu ko zai faru ko ya faru da wane ya samu wane sai ba a faɗa ba li yashmala jami'al musabi bi shatta fi'atihim wa ashkalihim domin kalmar ta game dukkan wani wanda ƙwaƙwalwarka za ta iya hararowa to da shi ya shiga ma asaba rajulan min musibatin illa bi idnillah ما أصاب امرأة من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب قوما من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب أمة من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب رئيسا من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب حبيبا من مصيبة ما أصاب عدوا من مصيبة إلا بإذن الله هو أي يا شيخ كما أصاب من مصيبة شيخا أكثر مفعول به إن بقى أنبتي وأي أبن زي فاتح مثلا saboda ya game kowa ina fata mun fahimta ma asaba bi musibatin illa bi idnillah musiba daga asaba yusibu isabatan musiba abinda yake samun mutum asalin kalmar yana iya kalmar ma'anarta tana iya game abinda yake na farin ciki ko akasin haka asabtu khairan wa asabahu fitnatun ko wa asabatu fitna ko fa in asabahu khairu nitma anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran kaga aka ambace isaba da akan alkhairi da sharri to asali yana iya gamewa to amma yau da gobe jibi sai laraba suka fi karkatar da kalmar asaba da wacce take da alaka da musiba akan sharri ko kuma abin da zuciya ba ta so ko kuma abin da yake ya mutsa hazo ko kuma abin da yake kawo damuwa da kunci a rayuwa mun fahimta kamar yadda abin da yake ƙara tabbatar da ma'anar farko na gamewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida yana da matukar muhimmanci mu gane cewa wannan ayar a Qur'anin ta tana daga cikin manyan ayoyin da suka tabbatar da al-imanu bil qada'i wal qadar al-imanu bil qada'i wal qadar ma'ana yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake hukunta faruwar abu kuma ya riga ya kaddara faruwar shi zamu zo min sharhi a gaba insha Allah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda yayi imani da Allah yahdi qalbahu ko nahdi qalbahu ko yuhda qalbahu ko yahda qalbahu rawayi mutawatir inganta tu da wadanda suke shahada wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Allah zai wanda yayi imani na gaskiya Allah zai shiryar da zuciyarsa ya shiryar da zuciyarsa ga mene ko dai ya shiryar da zuciyarsa zuwa taslimi ni kauya total submission ga Allah ni kauyar da zai yi ga Allah tana da alaka da abin da ya gabata ma asaba bi musibatin illa bi idnillah masifa ta same shi jarrabawa ta same shi da yake yana da imani to yana da shock absorber yana da abin da zai rage masa radadin masifa da jarrabawa da ta same shi sai a samu mene ya ji qalbuhu bi ma'ana at-taslim lillah ni kauya ga Allah saboda ya san cewa lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkali al-mu'min Allah ya riga rubuta ko kuma wa man yu'min billahi yahdi qalbahu yaj'alhu muhtadiyan ko mahdiyan za a shiryar da shi zuwa ga yin abin da yake shine daidai a daidai kan wannan bigire na masifar da ta same shi ko kuma fa'ida ta gaba ta sanadiyar masifar da ta same shi imaninsa sai ya taimake shi ya samu shiriya da dacewa to in ya ci jarabawar da ta same shi to sai a ƙara datar da shi zuwa ga shiriya wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ziyadatul huda saboda ne saboda imanin su da suke da shi jiya an samu yu'min billahi to sai aka samu yahdi qalbahu sai shiriya ya zama nurun al'anwar mun fahimta wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ma'ana ta uku Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da shi zuwa ga furici da shi ya kamata a yi furici da shi lokacin da aka samu kai a masifa amma wancan ma'anar ta farko ta at-taslim taslim amalul qalb ne aikin zuciya ne to aikin zuciya aka samu sannan yanzu ga ma'ana ta uku sai aka samu aikin gaɓɓai shi ne furici dama kuma ai gaɓɓai wakilai ne na zuciya abinda zuciya ta cika ta tumbatsa da shi su ne ko shi ne yake bayyana a kan gaɓɓai mun fahimta? Masu wannan fassarar suka ce yahdi qalbahu anan yahdihi lilistirja alladhina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ku cike farko ta ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatu sai Allah ya ce mene ulaika humul muhtadun wa man yu'min billahi yahdi qalbah humul muhtadun لأن يقولوا ما ينبغي أن يقال عند حدوث أو حلول المصائب domin a tabbatar maka da cewa akwai alaka da abin da suke kurinci da shi na inna lillahi da kuma hidayar da suka samu wacce Allah ya rufa ambatanta a cikin wa ulaika humul muhtad haza ai wannan ma'anar gangariya ce ko yawa yar gangara ce wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ma'ana ta gaba wasu ga cikin malami suke ce yahdihi lis-sabr ko yahdihi ila-sabr sai Allah ya dacar da shi zuwa ga haƙuri waɗannan fassarorin in ka kalle su ko kai la'akari da su zaka ga kowanne yana da tasirin da yake bayarwa kuma za a iya haɗe su gaba ɗaya a samu at-taslimu lillah miƙauya ga Allah ko sannan a samu ne na biyu ma'ana ta biyu shiriya wacce za ta gadar da ya ƙara samun dacewa da wata shiriyar sabuwa sai zama masifar ta zama masa gobar titi ta ɓangaren ƙara samun hanyar samun lada ko ma'ana ta uku yahdihi li al-istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana daga cikin datarwar da Allah ya ce ma bawa lokacin da jarrabawa ta same shi abinda zai fara faɗuwa a ƙwaƙwalwarsa cewa daga Allah wannan jarrabawa take sannan ya miƙa wuya ga Allah sannan ya furuci da lafuzzan da Allah yake so ya yi da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan masifa ta samu mutum ya fara da cewa ya shiga uku ya lalace to bai da ranar fitowa ya shiga 30 ne ba uku ba mun fahimta idan masifa ta faru mutum ya fara shikenan ya ja mu to aiko ya ja miki ko haka nan zai ja ki har ki abin ya tsinke ba inda za ba abin da zai kuma amma daga cikin bisharar da Allah ya yi maka duk lokacin da masifa ko jarrabawa ta same ka kuma dole rayuwar nan sai da jarrabawa idan ka ji a matakin farko ka fara inna lillahi to wallahi kai murmushi kamar yadda ake cewa ka sa ruwa a ƙasa ka zuba ruwa a ƙasa ka sha saboda ko shakka babu ha Allah ya riga ya alƙawari ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kuma kafin nan aka ce wa bashir as-samirin bishara na abin da zai sami ka na alkhairi saboda haka mu tarbiyyantar da zukatanmu a matakin farko na bullowar masifa ko jarrabawa mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƙara ma da Allahumma ajirni fi musibati wa khulqni khairan minha Allah ka bani ladar wannan jarrabawar da ta same ni sannan ka musanya min da abin da ya fi alkhairi saboda babu mamaki a iliminka da tunaninka ne kake ganin wannan masifar masifa kila a mahangar haƙiƙa kila wannan masifar ni'ima ce amma ba za ta bayyana maka ba a matakin farko sai gobe sai jibi sai gata shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al-mudabbir shi ne al-musawwir shi ne wanda yake jujjuya abubuwa yadda yake so ta yadda yake so a lokacin da yake so ta fuskan da yake so ga wanda yake so kuma la yus'alu amma yaf'al ba wanda yake ce masa dami ومن يؤمن بالله يهدي أقي قراءة تجوا نهدي قلبه نون العظمة الله نمجد إن شيء ينهك سي يا أتى أمفاني دا نون وتسك نون إسادة كاسيتا وند ون يكي نون با وند إسي أمبا حوا ومن يؤمن بالله كو يهد قلبه ذا أشري يد زوجي يرسى لما لم يسمى فائده كو أما وعيزه الله سبحانه akwai ƙira'a shadda wa man yu'min billahi yahda qalbahu yahda bi ma'ana yahda'u sai akai hazfin hamza yahda min al-hudu'i was-sukun ma'ana jami' wa man yu'min billah duk wanda ya imani da Allah ya yarda da cewa masifar da ta same shi daga Allah take to yahda qalbuhu Allah zai ma zuciyarsa tukuncin natsuwa da walwalar zuci min al-hudu'i was-sukun. Kun fahimta? A ka'ida kuma kamar da muka sha faɗa a majalisun Qur'ani, duk lokacin da kira'o'i suka zo, har wacce take kira'a shadda, wacce bata kai mutawatira ba, idan ma'anarta ta zama ma'ana ingantacciya, to yusta'nasu biha inda at-tafsir, ana haskakuwa da haskenta a wajen tafsiri. To kaga wannan yahda qalbuhu ma'ana ne mai kyau, wanda yake ƙara tabbatar da ma'anonin da kira'ar mutawatira ta tabbatar. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى مسن كومين بكل شيء عليم با ابن da yake koyuwa ga Allah ko ba abin da bai cikin da'irar ilimin sa ko sanin sa. Daga cikin abubuwa masu mutukar muhimmanci da ya kamata mu ambata shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba. Kamar yadda muka ce, wannan aya ce da take nuni zuwa ga tabbatar da ɗaya daga cikin rukunin imani, al-imanu bil qada'i wal qadar, ko al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta faruwarsa, ya kaddara faruwarsa. Ya inganta manzon Rahama sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa a hadisi ingantacce, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. Fa qala lahu uktub, fa qala ya rab madha aktub. Fa qala uktub ma huwa ka'im ila yawmi al-qiyamah. Abinda Allah ya fara halitta alƙalami, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba shi umarni ya ce uktub, ka rubuta, yi rubutu. Sai alƙalami ya ce ya rab, ya Ubangiji na me zan rubuta? Ya ce ka rubuta abinda zai faru, maqadir al-khalaiq, duk abinda zai wakana zuwa tashin alƙiyama ka rubuta. A wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi 50,000 sana. Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta duk abin da zai faru a bayan ƙasa da halittu kafin halittar sammai da ƙasai da shekara 50,000. Har din nan da kace yanzu. Kana zalika fil kitabi masdura. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi Allah yace kullu shay'in. Allahu akbar. Wannan wani irin iko ne, wace irin buwaya ce, wani irin ilimi ne wannan. To kai yanzu ka san shekarun da sammai da ƙasai suka yi daga halittarsu zuwa yanzu. Yanzu dan Allah wannan bai isa ya natsar maka da zuciya ba, me zai firgita ka da duniya nan bayan komai an rubuta? Shi yasa ma malaman aqida lokacin da suke magana a kan al-qada'u wal-qadar, innan sai ka ji sun ambaci wasu rukunai waɗanda dole ne ka yarda da su a babin al-qada'u wal-qadar, domin su ƙara bayyana maka ikon Allah da mulkinsa ta ɓangaren ƙaddarawa da hukuntawa. Sai su ce ƙaddaran nan da ake magana, ka yarda da cewa dole ne duk abin da zai faru ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya gane shi, Allah ya san shi tun kafin ya faru, kuma zai faru ne a bisa yadda Allah ya tsara ya hukunta, sannan bisa ilimin Allah ba zai saba ba. Mecece hujja a nan? Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu shay'in ahsaynahu. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لو منك سامية كيني تبتت cewa ilimin Allah ya gama komai, Allah ya san komai. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'i huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Abu nabi daga cikin rukunnan al-qada'u wal-qadar shine ka yadda da cewa komai dinnan da Allah ya sani ya kaddara faruwar sa, to kuma komai Allah ya rubuce shi ya taskance shi. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa mawlana. Ma kataba ay ma qaddara, ma kataba kitabata fika yajuzu alwajha, abinda Allah ya kaddara kuma ya rubuta shi. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. An kididdige, an taskance. Yanzu kasa da kake gani ai tana da kwayoyi, to ya ishe ka ka gane tumbatsar ilimin Allah da tumbatsar taskancewar sa ga abin da ya taskance na ilimin sa. Kwayoyin kasa an san adadin su, an san kowace kwaya a ina take, kuma ba ta iya motsi daga inda take ta je wani waje sai da izinin Allah. To idan kai haka cikin tafin hannu kwaya nawa ta dibo na kasa, yana cikin rubutun Allah, yana cikin ilimin Allah. Ko ka gane ma'anar Allahu Akbar? Ko ka gane ma'anar ilimin Allah? Ko wai ka gane ma'anar wa kake bauta mawa? Yanzu wanda yake da wannan ikon, har wani yana furgita ka? Har wani kana ganin zai maka kafa akan arzikin da shi ya rubuta maka? Kuma qadarullah haqqa qadri والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه شيء ما يرجع في تسبيحه سبحان الله وتعالى ونبي كسانشيوا كومي الله يا رمجا نقول كسانشيوا با ابند زي فارو دغ شين ابند الله يقدر يا رمجا انكم يسنشي sai da mashi'arsa. Ya ga dama ne hakan ta faru. Amma ganin damansa ba yana nuna yana son abin so na ƙauna ta shari'a ba. Mun fahimta? Amma ya so ne ya faru. Saboda ne, idan ka kore ma Allah mashi'a, to ta kore masa buwaya da ƙudura da iko. Mun fahimta? Ina tuna ɗaya daga cikin masu ‘yan falsafa na Mu'tazila da ‘yan Kadariya, wata rana ya haɗu da wani Bamajuse, wanda Bamajusen nan ta ga bai imani ba. To shi kuma wannan da ake magana da shi abokin firan, shi kuma yana ganin cewa a kore ma Allah mashi'a. Ma'ana duk abin da ka ga ya faru ba Allah ne ya so ya faru ba. Ma'ana Allah bai da ikon hana faruwansa. Ka ga tauye ma Allah buwayarsa da mulkinsa. Wannan mutumin ya ce ma wannan Bamajusan mai bautar rana, ya ce masa, me yasa ba za ka karɓi musulunci ba? Sai ya ce, saboda Allah bai so ba. Ka ga yana masa martani kenan. Sai ya ce, Allah bai so ba? Ya ce, to, idan ina so in imani fa, me zai faru? Ya ce, idan kana so ka yi imani, ya ce, okay, na so in yi imani, amma Allah ne bai so ba. Sai ya ce, to waye ya hana ni yin imani? Ya ce, shaitan ne, kuma Allah bai so ba. Sai kawai Bamajusan ce, ya ce, to shaitan ya fi ƙarfi kenan, to ka bar ni tare da mai ƙarfi. Ka ga yadda ya amfani da logical abin nan, ƙwaƙwalwa da abin nan wajen abin nan. To, inda suke samun matsala shi ne, ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa da shi, sannan ka kore masa duk wata siffa ta tawaya, ka tabbatar masa da duk wata siffa ta kamala.
kore ma Allah subhanahu wa ta'ala mashi'a, to kore masa mulkinsa ne da buwaya. Waɗanda kuma suke amfani da mashi'ar Allah wajen tabbatar da cewa duk abin da suka yi kuma Allah ne ya ga dama, shi ya sa suka yi, to wannan sun shiga tafarkin ɓata. Din kakanninsu a ɓata ma sun riga sun ambaci wannan, kuma Allah ya ba su nasa. Law sha Allahu ma ashrakna wa la aba'una, Allah ma ya buɗe ayan da cewa sai yaqulul ladina ashraku. Ko haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala alladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wa la aba'una. Haka nan suka ce kuma law sha ar-rahmanu ma abadnahu, da ake magana akan bautar mala'iku, suka ce wannan bautar ta mala'iku da kuka ga suna yi inji su, ai Allah ne ya so, da Allah bai so da ba zai bari ya faru ba. Kaga wannan waƙar shaitan ce. Amma kuma wanda yake wannan tunanin yanzu ba zai zo ya ɗauki yatsar sai ya sanya a cikin wuta ya ce in ka ga yatsar nan ta ƙone Allah ne ya so, in ka ga ba ta ƙone ba Allah ne mai so, ko ya arba da titiri a kan titi ya fuskance ta ya ce in ka ga an take shi Allah ne ya so, duk ba zai yi wannan ba. To me yasa ba za ka yi ihtijaji ka kafa hujja da mashi'a a abin da ya shafi rayuwa ba, amma kuma za ka yi a kan abin da ya shafi ibada ko saɓon Allah da kake yi? Wannan babi ne dai mai faɗin gaske, saboda yanayin lokaci gara mu ci gaba. Ɓangare na huɗu wanda yake da alaƙa da wannan mashi'ar hujjar su mashi'a su wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin, ko da makamantan irin waɗannan ayoyin. Ɓangare na huɗu wanda malama aƙida suke ambata, wanda labudda minhu fi al-imani bil qada'i wal qadar, a wajen imani da abin da Allah ya rubuta ya ƙaddara, shine ka yarda cewa Allah ne ya halicci wannan abu. Me yake tabbatar da wannan? Tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay, shine ya halicci komai. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. To amma kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci komai, sai ya nuna maka hanyar shari'a da hanyar fata. Inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura wa hadaynahu an-nadiy. Sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma zuciyarka, ko aka ba zuciyarka dama ta so yin abu ko ta ƙi yin abu. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana hukunci ne akan ayyukanmu bisa ga abin da zukatanmu suka taskance na niyya na wannan aikin da muke. Ko mun fahimta abin da muke nufi? Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, laha ma kasabat, abinda ta aikata ba physical aiki bane kawai. Misali kai raka'a biyu, to kawai ya Allah na yi raka'a biyu a bani lada. Ko kuma misali ga wani ya kurɓi misali giya, kurɓan giya haramun ne ko misali? To amma Allah yana hukunci ne bisa abin da mutum ya aikata da niyya. Ya kurɓi giya amma bai san giya ba ce, akwai laifi? Yaushe kurɓan giya zai zama laifi? Ya san cewa giya ce kuma ya kama. Kaga ashe uquba tana zuwa ne tare da niyyar da kai, kuma Allah ya baka cikakkiyar dama kai niyya. Ya yi sallah, ya yi raka'a biyu, zai samu lada in ya yi niyyar sallah ya zo, amma in ya yi da niyyar exercise ne ba. To laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, ma kasabat bi qasd, da niyya. Shi yasa a wannan babin na yarda da hukuncin Allah a babin ayyukan bayi, yana da kyau mu gane cewa su kansu ayyukan gabbai an sanya su ne su zama testimony, su zama masu shaida na abin da zuciyarka ta kullace ko ta rufe. Mun fahimta? Shi yasa babu ukuba ta kai tsaye akan ayyukan zahirin sai abinda yake da alaka da zuciya. Mun fahimta? Mun fahimta? Allahu ta'ala ala. Yadda da cewa Allah ya kaddara komai ya rubuta yana taimakon zuciya da abubuwa guda biyu. Yana taimakon zuciya ba za ta ɗimauce ta firgice ba idan masifa ta same ta saboda ta san Allah ya riga ya rubuta. Kuma I can do otherwise. To in ma za ka yi kana so ka yi akasin haka me za ka yi? To ya fi maka ka miƙa wuya ga Allah a baka lada. Mun fahimta? Saboda haka yarda da cewa Allah ya riga ya hukunta abu. To yana taimakon zuciya ka yarda da hukuncin Allah. Amma kuma yarda da cewa an rubuta ba zai zama hujja na inshanta cewa saboda in an tambaye ni me aka rubuta ai ban sani ba. Saboda haka ka tashi ka yi abin da za ka iya. Mun fahimta? Kuma yanzu in aka kawo maka abinci, uwar gida ta kawo abinci na tirri aka aje a gabanka, kada wani ya ce yana jin azumi, amma dai misali ne. Aka kawo abinci ga shi yana tirri yana ƙanshi kaza da sauransu, aka ce ga abinci a gabana, in Allah ya sa zan ƙoshi zan ƙoshi, ko na ci ko ban ci ba, in Allah ya yi ba zan ƙoshi ba, ba zan ƙoshi ba ko na ci, saboda haka bari in zuba masarautar Allah ido. Me za ka yi? Za ka yi wani ƙoƙari, za ka miƙa hannu, za ka tsunko, za ka in ka sa ma a bakin ba za ka ce ka ikon Allah ba zai iya narkar da abincin nan sururu ya shige ciki na a sai ka tauna sai da aiki. Kun fahimta? To abu na biyu a ɓangaren rayuwar mu ta yau da kullum yarda da hukuncin Allah da abin da ya rubuta a zamantakewar mu yana mana wani taimako. Taimakon da yake mana shi ne duk wanda ya yarda da cewa Allah ya rubuta komai ba za ka taɓa samun shi da hasada ga wani.
Allahu akbar.
Ba zai yi ba. Shi yasa za ka gane cewa hasada tawaya ce a babin imani. Shi yasa za ka gane cewa mai imani cikakke baya hasada. Duk wanda ka ga yana hasada akwai tasgaro a babin imani tare da shi. In na san cewa wane da ya sai mota ko ya ƙara kaza ko ya samu kaza Allah ya rubuta masa. To shi kanshi wanan nan fa ko bai so bai isa ya hana kanshi samun wannan abin ba. Yanzu ga wani misali. Shi kullum an fira da shi ya ce wallahi shi dukiya ta taru bai san ta. Shi ya fi son matsakaicin arziki. Kaga bai so. To amma Allah a iliminsa da rubutunsa ya riga ya rubuta tanko zai yi kuɗi. To ko tanko ko bai so ya kuɗi bai isa ba. Dole sai ya yi.
Gaskiya ne. Allahu
akbar. Ko da kullum tanko da kuɗi sun shigo zai fitar to sun dinga zuwa kenan.
Amma an fa kutum mai
shi. Kun fahimta? Kuma an fa kutum mai shi ba wai. Wani ya ce da ma shi ne tankon ko. To haka abin yake. So ba wai a kan abinda na samu ba ne ina so ko abinda ba ka san ne amma na alkhairi Allah ya rubuta maka isa ba. To wanda ya fahimci wannan dan Allah yana da lokacin da zai ma wani hasada?
Babu.
Ba abinda za ka ji wallahi zuciyar bawa tana kaiwa wani mataki na sanin Allah har ta kai ga ba ta jin komai sai jin daɗi idan wani bawa ya samu wani alheri.
Allahu akbar.
Saboda zuciyar ta san cewa wannan abin an riga an yi fahimtar zai zo wajen wani. In bai zo wajen shi ba ba a rubuta ni zan samu ba saboda ta bai isa ni duk abin da zan yi ba zan samu ba. Sannan zafin nema ba shi zai sa ka samu ba. Wama mujahadatul insani tusiluhu rizqan wala da'atul insani taqra'u lakinnahum kullifu hirsan falasta tara mustarziqan wasi wal ghayati tu'liu. Haka Ibn Abi Zurayk al-Baghdadi yake cewa wama mujahadatul insani tusiluhu rizqan ba zafin neman mutum yake sa ya samu wala da'atul insani taqra'u ba kuma kasalar sa ba ce
take sa isa
kuma ba basira bace ba lissafin ka da kwakwalwarka bace in karatu ne ga wani can bai iya rubuta sunan shi ba amma kuma ya daiki professorshi da PhD holder su suke masa aiki kuma sai abin da yake ko ba haka ba attajiran kauye ko wanda Allah ya musu arziki kuma suka zama sune attajiran birnin wuka da nama na hannunsu ba yanda aka iya sai dai ka musu da hasada Allah ya riga ya rubuta musu na taba karanta wani report da dadewa akan drop out daga makaranta waɗanda suka a America kace da aka bi diddigi su suka fi yin arziki ta su sun bilgiyar din nan duka duk su ne amma masu first class abin nan su ma'aikatan masu kuɗi ne ƙwarai da gaske masu first class a makaranta ma'aikatan amma ba ku nemi ba first class kada ka yi da second class ka nemi first class mun fahimta duka wannan jama'a me yake faɗa maka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un kam 'alimin yaskunu baytan bil kawa wa jahilin lahu qusurun wa qura lamma qara'tu qawlahu subhanahu nahnu qasamna bainahum zalal bi'a
Allahu akbar
da hikima yake cewa so nawa ne zan ci karo da mai basira mai ilimi mai karatu gashi nan yana zaune a wata bukka gidan shi dan kaman a rufe shi da bango saboda kuncin gida wajahili ga wani jahili bai san komai ba lahu qusuru wa qura yana da palace yana da gardens yana da kaza ina cika da mamaki ina kallon ikon Allah sai ya ce lamma qara'tu qawlahu subhanahu nahnu qasamna bainahum zalal bi'a lokacin da na karanta fadin Allah subhanahu wataala a cikin zukur nahnu qasamna bainahum mu ne muka jibinci raba musu arziki zalal bi'a sai aka samu rabon gaddama waya isa ya ce ba haka ba waya isa ya ce a canza waya isa ya ce a'a ga dai wani aka ba ina nan da misali amma ya falo misali yasa Allah ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum wa ma nunzilu illa ala man nasha'u wa fi man nasha'u wa mata nasha'u wa aina nasha'u bi qadarin ma'lum
wala
wasaqa Allahu ar-rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh walakin yunzilu bi qadarin ma yasha'u bi qadarin ma yasha'u Allah ya ce mu ne muka halicci mutane mu Allah ya ce shi ya fi kowa sanin abin da ya cancanci kowa wasu mutanen da za a baje musu duniya da baga wutul abda sun dinga sheke aya suna ta asa a bayan kasa wani a ilimin Allah Allah ya sani sallolin da yadda yake kulawa da su da dan zumuncin da yake da zarar ran da ya kai biliyoniya zai daina to kuma Allah ya san cewa shekara 40 zai iya bar duniya to kuma dukiyar nan za ta zo ne a daidai lokacin yana barin shirin barin duniya to gara har ya zama biloniya ya ci gaba da sallah ya koma ya samu wa innal akhirata la hiya al-hayawan mun fahimta amma dai rabbana atina fi dunya wa qil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ai dai a dai dan ayamu ta din ko yawa ni'mal malu salih yawa a dan hada ga dai tsabar kuma ga addini ko
Allahu akbar
Allah ya ba mu
amin
to amma dai sakon shine mu gane cewa ma'aunin da muke auna rayuwa da shi ba shine ma'aunin da yake wajen Allah ba kamar yadda a baka arzikin hanyoyi su bude ba ya nuna cewa Allah yana son ka bana nuna cewa kai dan gata ne a wajen Allah ko ka samu mulki ce ai wannan abun Allah ya so ne yana son mu shi yasa muka samu a'a akwai al'iradar kauniya, akwai al'iradar shar'iyya. Yasa Allah yana ba da dukiya da duniya ga wanda yake so, ga wanda baya so, sai dai addini da lahira baya bayarwa sai ga wanda yake so. Mun fahimta? Da haka buɗewar ƙofofin arziki baya nuna wai kai ɗan gata ne a wajen Allah, baya nuna kai yardajje ne, baya nuna kana da kima. A'a, yaushe ne kake da kima? Shi ne hanyar kuɗin ta buɗe a kan alkhairi. Hanyoyin suna ƙara buɗuwa, kana ƙara bin Allah, kuma kana kashe su ta hanya mai kyau, kana neman yardar Allah da dukiyar, kuma dukiyar ba ta shagaltar da kai ba, kuma ka mai da dukiyar tsanin da za ka tata ka je birnin yardar Allah. To wannan shi ne alamun cewa dukiyar ta alkhairi ce gare ka. Mun fahimta? Kullum musibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Anan kuma Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi. Suwaye suke fadan lan musibana illa ma kataballahu lana? Mu'minai. So su ne wa man yu'min billah. Yahdi qalbahu. Allah zai shiryar da zukatansa zuwa furici da ɗaya daga cikin ma'anonin furici da abin da Allah yake so. To gashi sun yi furici da abin da Allah yake so a ina? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun yi furici da abin da Allah yake so a ina? Da suka ce lan yusibana illa ma kataballahu lana. Mun fahimci alaƙa tsakanin ayoyin? Idan zuciyar bawa ta san Allah kuma ta yarda da cewa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, Allah ya rubuta komai, to zuciyar tana kai wani mataki na yarda da abin da Allah ya hukunta, har sai ta kai tana jin gardin jarrabawa, amma jin gardi na alkhairi. Me nake nufi da jin gardi? Tana ma jarrabawar kallon cewa za ta iya zama kofan alkhairi, tana ma jarrabawar kallon cewa a ƙarƙashin wannan jarrabawar akwai wata hikima da Allah ya birne wanda ban sani ba. Kuma so nawa ne jarrabawa ta rikide ta zama alkhairi? So nawa ne jarrabawa ta zama sanadiyar farin ciki da walwala? An yi da yawa. Kuma kowa daga cikin mutane da za ka ba shi dama a ƙila a rayuwarsa ba zai gaza faɗa maka wani abin da ya faru da shi wanda yake ganin cewa damuwa ce, amma daga baya zama masa alkhairi. Kuna tuna a karatun Al-Wasa'il Mufida mun taɓa ba da labarin wani bawan Allah da dattijo ne mai lazumtar sallah a cikin jami'a. Wata rana ya fito sallah daga gida zai tafi masallaci, to dama da ido ɗaya yake gani, ɗayan idon baya gani da shi saboda jini ya koma wajen abubuwa da matsaloli, jijiyoyin sun sandare sun daskare shi. Bayan la'asar irin masu fitowa sallar magariba tun kafin ma lokaci yayi, ya fito to tsakanin gidanshi da masallaci sai ya kutsa ta tsakanin inda yara suke kwallon la'asar. To irin masu jira a kira sallah ne su tashi, to tunda ba a kira ba kaga za su ci gaba. Can wani yaro jarumi sai ya cillo ball da ƙarfi, bata tsaya ko ina ba sai a kan idan bawan Allah nan, kuma idan maragana. Fasarra marshiya da cije ya fai, yara suka zo subhanallahi babba wane ne kaza, aka tattara shi aka koma da shi gida, jini yana gangarowa daga fuskarsa, aka share jini ana ta sharewa ana sharewa sai ganin ya dawo.
Allahu akbar.
Yanzu ba jarrabawa ba ce ta zama alkhairi? Yanzu wannan yaron jarumin da ya wulo kwallon ba ya kamata a biya shi ba? Ya kamata dangin wannan dattijon su yi kara-kara su haɗa masa su. An fahimta? So nawa ne aka wulolo maka ƙwallo ta fado cikin rayuwarka gobe da jibi idan hawaye ya gangaro daga fuskanka na damuwa in kai hakuri kuma zai zama farin ciki mun fahimta ina fadan wannan ina hango kiso shi gasu nan gabas da yammu da arewa bari in kara mana da akwai wani bawan Allah da saurayi ne yana karatu a daya daga cikin universities na Saudiya kuma yana karanta likitanci ne yaron duk da ya fi shekara 24 ba haka wata rana sun fito daga university suna kofar jami'a ko suna jiran mota ko suna jiran wani abu dai suna dai bakin titi adadi mai dan yawa sun fi 5-7 haka sai ga wani irin samarin nan an ta cife da tuki ya taho a guje shi kuma sai su tiyar mota ya kwace masa wallahi ikon Allah bai kwashe kowa ba a cikin su sai wannan saurayi da yake karatun likitanci ikon Allah ka ga yanzu an samu jarrabawa ta farko ma asabe bi musibatin an samu ko daya jarrabawa ta biyu sai motar ta hitin dinsa ta bige shi ta wajen kuyibinsa to me yasa ba a kai ba me yasa ba a kafa ba me yasa nan wajen ya fita uwa biyu aka kwashe shi to dama university da suke teaching akwai teaching hospital nan da nan aka kwashe shi aka shiga da shi asibiti na makaranta to ikon Allah malamin da ko likitan da zai masa aiki sai daga cikin manyan professorsin jami'ar kuma yana koyar da shi aka zo aka masa gudunmawar gaggawa FSF kenan da sauransu da ya dawo hayyacinsa aka duba aka yi hotuna na jikinsa da sauransu aka gane cewa ɗaya daga cikin ƙodarsa ta wannan ɓangaren da aka bige shi tana bleeding tana fitar da jini dole a cire ta in ba haka ba za a samu damuwa aka zo aka sanar da shi ya ta inna lillahi ya shiga damuwa aka ce amma wannan fa ita ce mafita gaba ɗaya in ba a yi wannan ba to abin da zai biyo baya zai iya cutar da kai zai iya sanya rayuwarka a cikin hatsari sai ce to bi ita yi aka cire to kun san a ƙa'ida duk sanda aka cire wani abu a jikin mutum likitoci sukan ɗan ɗebi wani ɓangare sai a kai lab a je a yi bincike a kai to da aka je aka yi sai likita ya ga abun mamaki sai ya ce yana so ya ga ya shigo ward domin ya duba shi saurayin nan wanda aka cire masa koda da ya zo ya same shi abinda ya sa na tuno da kissar kenan sai ya ce ya kira sunan shi a tu'minu bil qada'i wal qadar a yadda da al qada'i wal qadar sai ya ce a sosai na yadda ma sai ya ce a ba yadda nake nufi yadda ta baki ba har zuciya ta yadda da abinda sai ya ce sai yaro ya ce to me yasa kake mun wannan tambayar sai ya ce ni ma na yi imani da qada da hukuncin Allah da kaddararsa amma ban taba ganin shi hakikatan ba sai a kanka
Allahu
akbar sai ce me ya faru sai ce abun mamaki kodarka da muka cire aka je aka yi bincike a kanta a lab sai muka ga ashe ta kamu da wata tafarfakun kansa a matakin farko nan da wasu 'yan shekaru kansa zai damaimai kodarka kuma za ta watsu a ɓangaren jikinka za ta halakar da shi ya ce sai na cika da mamakin yadda Allah ya ƙaddara maka accident kai kadai motar ta bige kuma a bangaren ka na wannan bangaren kuma kodar ka ta samu matsala yanzu muka cire ta an rabu da ta yanzu ka gane yanda Allah yake rubuta abu to nawa nawa ne matsalolin ta koda ce da ta kamu da kansa Allah ya hana ka abu din kada ta kansar ta fantsama a jikinka kai kuma kana nan kana ta tagumi har da ba ka samu kaza ba wani yanzu ya samu wani kaza bayan wannan abin da ka samu da yanzu kana ta bari saboda haka yadda da hukuncin Allah yana koyar da mu nasuwa da miƙa wuya ga Allah da rashin damuwa da abinda akan abinda ka rasa ko abinda ka samu likai la ta sau alama fata kuma la ta fafu bi ma hanta ko saboda haka ka ƙara cincida zuciyarka a babin yadda da hukuncin Allah da abinda Allah ya kaddara kuma ka kyautata ma Allah zato akan duk abinda ya same ka a rayuwa عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا لمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دل أبن شأوى يا جم بينا أكلم المؤمنين مؤمنين idan abun farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah sai Allah ya rubuta masa ladan godiya idan aka san haka ya same shi sai ya yi hakuri sai Allah ya rubuta masa ladan hakuri ba wanda zai samu nage dadi goma nan ta bangare guda biyu inji manzara masu kalama sai mu'min yi kokari ka tarbiyyantar da zuciyanka akan haka akwai natsuwa akwai ƙara kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai raguwar damuwa akwai gamewar farin ciki a sasannin zuciyarka sannan kuma akwai rage ɗanfarwar zuciyarka da duniya wacce za ka rayu a cikinta ka barta ko ka shirya ko ba ka shirya ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.